نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، إن أوا مسلمي ما سكلم دا سورارم كيسي دا وطن دا سكلم سورارم تحنيوين يا تبيانين فساهر زامني كنا سورارم ني kai tsaye daga kofar gidan Alhaji Muhammad Tata mai kaji, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, mai adreshi da number 7 Zobe Road, muciya sabon garin Zaria, jihar Kaduna, Nigeria, daga dandalin da aka fi sanin shi da Nadi Salafiya, wato dandalin Salafiya ko kuma ofishin Albani. Yanzu da muke magana, daren Lahad ne wanda ya daidai da daren 1 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429, daidai da 30 ga watan August shekara ta 2008. Taken wa'azin namu shine matasa abokan aikin da'awa. Yan uwa musulmi da ke sauraron mu, wannan take ne wanda yake tsurkukin lokaci irin wannan, wato awa 2:30 zuwa awa 3, ba su ishe mu tattake wuri a irin yadda muka tsaro nasihohi a ƙarƙashin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da fassarori daga malaman farko as-salafus salih, mutanen kirki, Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda. To, kuncin lokaci irin wannan ba zai isar mana ba, sai dai ga bayani kamar haka. Idan muka ainihin yi wannan wa'azi a yau, muka karkare shi a yau, alhamdulillah. Idan kuma har ba mu kai ga karkare shi ba, sai mu ce alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udhu billahi min hali ahli an-nar. In Allah ya kai mu gobe, za a ainihin ci gaba da wannan wa'azi a wannan wuri a irin wannan lokacin, sai dai in an yi ruwan sama. To, in an yi ruwan sama, to shikenan kuma sai ranar da lokaci ta samu mai yiwuwa ya zama goren sallah bayan azumi kenan, mai yiwuwa kuma sai bayan hajji. Allah dai shi kadai ya ainihin fi mu sani. Amma matukar ba a karkare wa'azin a yau ba, to in Allah ya so za a ci gaba gobe a karasa shi. Idan kuma gobe an yi ruwa, shikenan muna fatan Allah ya sa albarka abin da zai saukar mana. Jama'ar musulmi, su matasa kamar yadda na faɗi, kayan aiki ne na masu da'awa, kuma abokan aiki ne na masu da'awa. Idan na ce masu da'awa, ina yi muku ishara zuwa ga wata lacca da na yi, wadda sai da aka yi kasusuwa wajen guda 7 a cikin ainihin Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria, a ɓangaren sashin koyon harkokin mulki da gudanarwa, wato a Kongo Campus. Laccar da na yi, idan ba ku manta ba, na sa mata da'awa aikin Allah. A cikin wannan lacca na bayyana me ake nufi da da'awa, suwa ne ne masu da'awa, yaya ake da'awa, sannan na zo ne magana dangane da salon da'awa a wannan zamani, a inda na dubi kasusuwa guda 3 na ƙarshe ne magana dangane da da'awa ta kafofin yaɗa bayanai na zamani a yau. Wannan taken lecture na sa mata cewa internet baiwar Allah. Dan uwa mai saurare, idan har baka saurari wannan lecture ba, to lallai akwai abubuwa da dama waɗanda kake buƙatar ka je ka saurara a cikin lecture. Mai yiwuwa Allah ya amfanar da kai, kamar yadda Allah ya amfanar da mu da abubuwa da yawa waɗanda muka faɗi a wurin lecture. To, abin da nake nufi da matasa a nan, su ne mutanen da ba tsofaffi ba, waɗanda suke da ɗanyen jini a jika, mazansu da matansu, waɗannan nau'i na mutane.
to Allah madaukakin sarki ya taimakawa masu da'awa da dama ta hanyar su. Allah madaukakin sarki ya sa da yawan daga cikin su sun yi shahada hasali ma a musulunci, shuhada'u na farko waɗanda jinin su ya fara diga saboda kare wannan addini su ne matasa. A musulunci mutanen farko da suka fara hijira domin gudu da addinin su su ne matasa. Allah madaukakin sarki haka ya tsara abin, ba dan koyo ba shi wannan addini jama'a baya kafuwa sai an yi gugurmaya, wanda da yake tunani za a zauna akan tebur a sulhunta da arna a tafi lafiya a bautawa Allah salin alin aje a shiga aljanna lafiya kalau, to yayi kuskure ya canza tunani. Dukkan ahlus sunnan da ke tunanin za a zauna lafiya da yan bid'a daga cikin yan dariku da yan shi'a, lallai ya tafka mummunar katobara. Dukkan wani mai da'awa da ke tunani za a zauna lafiya da yan bokoko da yan siyasa azzalimai a bautawa Allah salin alin haka suna cikin zalunci da kama karya, lallai ya canza tunanin shi. Lallai addinin nan sai an kara da arna, lallai sai an kara da yan bid'a. Azzalimai yan siyasa da azzalimai sarakunan gargajiya da yan boko wulakantattu waɗanda suke taushe ainihin haƙoƙin jama'a saboda sun rena hankalinsu, waɗannan duk sai an gwabza da su. To gwabzawa da irin wannan rinduna ta kafirai da yan bid'a da azzalimai da miyagu, to tsofaffi ba za su iya ba. Lallai tsofaffi shawara ake bukata a wurin su, lallai goyen baya ake bukata, lallai addu'a ake bukata, amma ana bukatan zaratan matasa irin su Mus'ab ibn Umair, ana bukatan zaratan matasa irin su Ja'far ibn Abi Talib, waɗanda za su yadda su sadaukar da jinin su ba dan koyo ba sai dan kare addinin musulunci. Dan haka ya kai ahli sunna da kake tunanin wai za a hada kai tare da yan bid'a a Najeriya wai a bautawa Allah a bisa alqur'ani da hadisi, to ka tafka kuskuren da ba a taba yin shi ba tunda Allah ya halicci duniya. Ya kai musulmi da ke tunanin wai waɗannan baƙaƙen arna da ke cewa Allah ɗayan alloli uku ne ko kuma Allah uku ne, kake tunanin wai za a zauna a kan tebur a sulhunta a tafi salin alin, to babu shakka kana mugun tunanin da yake ɗan adam bai taba yin shi ba mai lafiyayyen hankali. Lallai ne addinin musulunci ya zo ne dan ya rugurguza kowane irin addini in ba nashi ba. Addinin musulunci ya zo ne dan ya lalata duk wani tunani. Hasali musulunci ya zo da alqur'ani, zuwan alqur'ani jama'a ya toshe kafar wani littafi na Allah ma ya sake bude baki ya magana koda yana nan ba a canza shi ba. Ma'ana a wannan zamanin namu yanzu haramun ne ka dauki at-taura kai wa'azi da ita, haramun ne ka dauki injila kai wa'azi da ita, haramun ne ka dauki zabura kai wa'azi da ita. Wannan zamanin zamani ne na alqur'ani, shine kadai Allah madaukakin sarki ya yadda ai wa'azi da shi sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wadda ita ma wahayi ce Allah madaukakin sarki ya wa Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama, da yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah yace mu muka saukar da azzikr kuma lallai sai mun tsare shi. Menene azzikr? Malaman usulul fiqh suka ce abinda ake nufi da azzikr alqur'ani da hadisi, ba dan koyo ba saboda Allah ya ce wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, mun saukar maka da adh-dhikr. Me yake nufi da adh-dhikr? As-sunna. Litubayyana lin-nasi, dan kai wa mutane bayani. Bayanin me? Ma nuzila ilayhim, abinda aka saukar musu na alqur'ani. Dan aka sunna ma saukar da ita akai, wahayinta akai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Innama hanyar da Allah ya biye wahayin alqur'ani daban da hanyar da Allah madaukakin sarki ya biye wahayin sunna annabawiyya, da hanyar da Allah madaukakin sarki ya biye wahayi na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama alqudusiyya. Wadannan kana buƙatar ka je ka samu gogaggu kuma ƙwararrun malamai waɗanda suka ƙware a cikin ilimin usulul fiqh, wato jurisprudence, ka je su karantar da kai, ka iya ka nakalta, sannan su baka manya-manya littafai da zaka je ka bi dare ka karanta ka iya ka fahimta, sannan zaka iya kaiwa ga fahimtar ire-iren waɗancan abubuwa da muke ishara zuwa gare su. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka wannan maganar tawa tana ishara zuwa ga tarkatarkar da ake neman a kawo wa musulmin Najeriya, wadda wannan wata guguwa ce wadda Yahudawan duniya suka dauko ta don su rugurguza addinin musulunci, cewa ana son ai hadin kai tsakanin musulmi da kristoci, don haka sai kaga malami mai zabbe gengemu, sai kaga ainihin pasto mai damara da janjami suna rungumar juna, ana bin makarantu irin su universities da FCEs da polytechnics da sauran tertiary institutions, ana nuna wa mutane video coverage na ainihin ire-iren waɗannan abubuwan. Wannan yaudara ce. Sannan da'awa da 'yan shi'a suka ɗauko ta, wadda guguwa ce da suka tado da ita a duniya, akan cewa wai suna son wai za su haɗa kai da ainihin ahli sunna, waɗannan dukkan su kafirci ne kuma ɓata ce. Wanda dukke neman haɗin ya bar kafirci, wanda dukke neman haɗin kai ya bar bid'a, ya bar shirka, ba ya zo ya bi mu ba, ba mu isa a bi mu ba, amma ya zo ya bi alqur'ani da sunna, kamar yadda Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Allah cewa ya ku rinka bibiyar abin da aka saukar muku daga ubangijinku, kar ku kama wasu mutane kuna bin su saboda soyayyar da kuke musu. Dan haka ka'ida jama'a ita ce me, a bi alqur'ani da sunna. Hadisi sahihi al-Imam Malik ya ruwaito shi da al-Imam al-Hakim a cikin kitabul Mustadrak, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballahi wa sunnati lan yatafarraqa hatta yarda alayya al-hawd. Annabi yace na bar muku abubuwa guda biyu tagwaye ne, pau pau pau, ba za su rabu ba, suna nan tare da juna, haka za su zo su same ni a bakin tafki na, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sune me? Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ya jama'a, duk wani abu da zaka bi in ba al-Qur'ani da sunna ba, sai abin da bi saba ma al-Qur'ani da sunna ba, in ba haka ba babu shakka wannan abin sunan shi maguzanci. Imam al-Hakim ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi cewa shekara ta 7 da Annabi ya tafi yakin Khaybara, Khaybara kasar Yahudawa ce, Sayyidina Umar ya iya karatu da rubutu, ma'ana yayi yaki da jahilci tun a jahiliya, dan haka sai ya tsinci fallan takarda rubuce da at-taura da harshen larabci, sai ya zo yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya rasulullahi kaga littafin at-taura kofi na larabci, tashi har ma ina karantawa, karatun yayi daya da irin namu. Sayyidina Umar ya zage yana karantawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. As-Siddiqul Akbar Abu Bakr, Allah ya kara mai yarda, yana tsaye, sai Abu Bakr ya lura fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta canza, idanuwan shi sun kada sun yi jazir, sai Sayyidina Abu Bakr ya bugi hannun Umar da ke rike da wannan fallan takarda ta at-taura, yace mishi sakilatka sawaqil, yace kai canka kai asara, yace kana karanta wani littafi a gaban shi kana ga fuskar shi tana canzawa, idanuwan shi sun yi jazir, amma ka bi kuma kana karatu. Sannan Sayyidina Umar ya tsaye da karatun at-taura. Jama'a, at-taura ce fa wadda Allah ya saukar wa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli, manya-manyan manzanni guda biyar, ɗaya daga cikin su shine Annabi Musa. At-taura ce fa ba wani littafi bane wanda aka rubuta shi aka yi ƙarya, littafin Allah ne wanda Allah ya saukar. Amma dan kasancewa zuwan Al-Qur'ani ya buga wa komai bomb, komai ya tashi aiki, sai ga manzon Allah hankalin shi yana tashi. To da Sayyidina Umar ya tsaye da karatu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zage yana cewa alam atikum biha bayda'a naqiya, jama'a kuna da hankali kuwa, ban zo muku da shari'ar musulunci farakar ba? Sai ce wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, ko Musa ne yake da rai a yau a duniya bai halatta ya bi at-taura ba, sai dai ya bi ni, sai dai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka jama'a, duk wani wanda kake bi gaba daya kabata sai manzon Allah kake bi sallallahu alaihi wasallam. Ita ko biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba kamar wutan nefa bace wanda aka turo ta daga kayan jidan sai an rinka rage mata karfi, ana sa transformer suna rage mata karfi, ba haka bane. Babu wasu tsakanin musulmi da ainihin Allah a wajen ibada, sai dai a wajen isar da sako. Ma'anar wannan shine wajen sako muna buƙatar manzo ya kawo mana me Allah yace, in ya kawo ya isar da sakon shi, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas.
isar da sako ma alar rasul illa al balagh, isar da sako shine aikin manzo. Idan yayi jama'a sun karba ko basu karba ba shi ya fita, to idan sun karba sai su je su ci gaba da bautawa Allah. A wannan lokacin kuma babu kowa a tsakanin su da Allah. Saddaka kabbarta sallah kake bil liman, ba fa liman kake kabbarta ba, ba liman kake wa sallah ba, liman kawai yana jagoranci ne wajen bada umarnin ayi kaza ayi kaza, amma wa ake wa? Allah. Dan ko ga a cikin a musulunci jama'a, ko sarkin musulmi ne yazo masallaci sai yayi ruku'u sai yayi sujuda, babu high table da za a ce suwana be a special, suwana na musamman ne. A church kuwa yanzu akwai mutanen da aka aje kujera suka zauna an yi sujuda su ba sa yi, saboda su manya ne, sun fi karfin Allah. Babu wannan a cikin musulunci. Idan kuka gane wannan jama'a, Annabi Musa duk da darajar shi da zai dawo duniyan nan sai dai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to waye ni da bazan bi manzon Allah ba? Waye kai? Ku su waye? Ke wace ce? Manzon Allah shi kadai ake bi kai tsaye, ba tare da an samar da wata wasita ba. Ba za ka ce ai ba zai yiwu a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai an bi ta hannun wane? Wannan dariƙa kenan, mu muna maganar musulunci ne. Ba zai yiwu a ce ai ba zai yiwu a bauta wa Allah ba sai an bi ta hannun wane? Wannan shirka kenan, mu kuma muna maganar tauhidi ne. Dan haka a cikin la ilaha illallah baka jin sunan kowa sai wa? Sai Muhammad Rasulullah. To shi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, shi kadai ake bautawa. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i, a wajen bi shi kadai ake bi. To ka'idar kenan. Idan ka fahimci wannan ka'ida ka zauna lafiya. Dan haka ko a kiran sallah ba za ka taba jin an ce ashhadu an la ilaha illallah a hada da sunan wani ba, sai nawa? Sai na Rasulullah. Mawakin shi yace wa dhamma al ilahu isma an nabiyyi ila ismihi idha qala fil khams al muazzin ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fadhul arsh mahmudun wa hadha muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mawakin manzon Allah ne yake wa manzon Allah waka, yake cewa in banda sunan annabi Muhammad ba wanda ake hadawa a kiran sallah. Yace aladan in yace ashhadu an la ilaha illallah a salloli biyar, to na biyu zai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, sai yace yo ai hasali ma sunan annabi Muhammad din an yi rutin an tsago shi ne daga jikin sunan Allah, sai yace fadul arshi mahmudu, shi Allah sunan shi Mahmud abin yabo, wa hadha Muhammadun, shi kuma wannan bawan sunan shi Muhammad shayabo. Kaga akwai alaka tsakanin abin yabo da shayabo. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a shi kadai ake bi. Duk waɗannan shehunai, duk wanda ya koya maka karatu sai kai mai addu'a Allah ya saka mai da alheri, Allah ya ji dan shi, Allah ya bashi aljanna, amma babu sauran kuma ka ce kai wane kake bi? A'a, manzon Allah ake bi kai tsaye. Ina fata an gane. Ku karanta littafin Al-Wasita ko Al-Wasatiyya bainal khaliqi wal khalq. Bainal haqqi wal khaliq. Babu ainihin wato wata shamaki tsakanin bawa da Allah in yazo bautawa Allah. Sanda kake kabbara din nan kace Allahu Akbar, baka tunanin kuma wani ya isa, Allah ne kawai akbar. Jama'a kun ji wannan. Saboda haka matasa, wannan wa'azi na wani yau zan dibo wasu ayoyi ne na Al-Qur'ani, domin ba zaman tafsiri muka zauna yi ba, balle a ce za a yi ta karanto waɗannan ayoyi ana bi ana fassara su ɗaya bayan ɗaya. Da wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda nake so in zaburar in faɗakar da ku a kai, ku san cewa akwai aiki a kanku. Kuma mu masu da'awa muna buƙatar mu ganku a dama da hagunmu, muna buƙatar mu ganku a bayanmu, muna buƙatar mu ganku a gaba, muna buƙatar duk inda muka shiga muka fita ya zama kuna nan mazanku da matanku. Domin annabawa da suka zo da addini, Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya musu wazirai da mataimaka ne daga cikin matasa, mazansu da matansu. Ba tare da na tsawaita wannan shimfiɗa tawa ba, zan ainihin bi ka'idar da na shimfiɗa a kai a kan duk inda za mu kai mu komo.
to mu tsaya akan abin da Allah ya saukar wa bayin Allah mai musu wa'azi da shi domin Allah cewa ya kul innama unzirukum bil wahyi fada musu kace ni dai wa'azi na da nake muku da wahyi nake yi dan haka jama'a ba'a wa'azi da komai sai da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'a wa'azi da ra'ayi ba'a wa'azi da a gani na ko a ganin wani idan muka bude alqur'ani jama'a akwai sura sukutun da guda wadda ta kawo manya-manyan labarai guda uku wannan sura ita ce suratul kahf daga cikin labaran da wannan sura take dauke da su akwai ainihin labaran wasu matasa waɗanda waɗannan matasa kamar yadda malaman tafsiri suka faɗi suka ce bayan wucewar zamanin annabi Isa sai addini ya lalace malamai suka zama corrupted suka gurbace suka zama ƴan bid'a wasu suka zama ƴan tsubbu wasu kuma suka zama malaman gwamnati addini sai ya rikice har aka kai sarki daka ya nusa yana da'awar cewa wai shi Allah ne shi ya cancanta a bautawa ana nan a wannan hali sai aka samu wasu matasa sai Allah madaukakin sarki kimsa musu shiriya domin babu annabawa a zamanin malamai ma sun lalace ba wani ne ya musu wa'azi ba haka siddan Allah ya kimsa musu shiriya daga gare shi sai suka yi tawaye suka ce faufau ba za ta sa'u ba ba za su bauta wa kowa ba sai Allah ba kuma za su bauta wa sarki da kayanusa ba nan da nan ƴan rahoto wato SSS da makamantan suka ɗauki labarai suka kai wa ainihin gwamnati cewa to ga wasu matasa sun yi tawaye sun ce sam ba za su bauta maka baran kai dade Allah kadai za su bautawa hankalin sarki ya tashi sai ya sa aka kamo su aka zo da su fada da aka zo da su fada sai ainihin ya ce to naji abin da kuka ce shin wannan magana gaskiya ce cewa ba za ku bauta mini ba suka ce gaskiya ce yace to na ba ku zuwa gobe ku je ku yi nazari idan har kuka ga cewa lalle ra'ayinku kun canza shi to ku zo ku bayyana tuban ku a yafe muku idan kuma har ba ku canza ra'ayi ba to ku tabbata za a kashe ku to malamai suka ce shi wannan sarki philosopher ne wato mutum ne wanda yake da kaifin wayau yayi tunani ya kuma san cewa fada da waɗannan matasa zai ja jama'ar gari su ainihin karkatu zuwa gare su su kuma watse mishi sakamakon wannan sai ya musu kofar rago ya musu kamun talala dan me mutumin da aka ce je ka zuwa gobe in ka canza ra'ayi ka zo ka tuba a yafe ma in baka canza ba ka dawo a kashe ka zaka dawo a kashe ka gaba ba kai kaga sadda kai gaba kai ka gudu shi kuma ya huta hikimar da yake nan da dare ya waye waɗannan yara ba su dawo ba me ya faru ashe gudun hijira suka yi da suka yi gudun hijira sai suka ainihin tafi suka je Allah madaukakin sarki ya ba mu dai labarin su wanda zamu zo mu dan yi ishara kadan a cikin wannan ainihin wato sura wanda ga tana bude ainihin gaba gare mu to wannan labari ne wanda babu wani littafin tarihi wanda ya ruwaito shi babu wani archaeologist babu wani historian babu wani mai ilimin tarihi da ya san shi babu wani mai ilimin kwakule-kwakule da ya taba kwakulowa babu sai malaman Yahudawa suka je suka kimsa wa Qurayshawa cewa mutumin nan naku da yake cewa Allah yake mai wahayi ku je ku tambaye shi ku ce indai da gaske Allah ne yake mishi wahayi ya ba ku labarin wasu matasa da suka kangare wa sarkin su suka ce ba za su bauta mishi ba sannan ya ba ku labarin wani allo wanda aka rubuta sunayen waɗannan matasa haka suka ba da wannan abin da Bature a yau yake kira pieces of data wato gutsattsarin bayanai waɗanda ba sa gamsarwa kawai a zo a ce to in dai kai annabi ne gaya mana labarin wasu matasa da suka ce ba za su bauta sarkin garin su ba sannan ka ba mu labarin allan da aka rubuta sunansa a jiki yanzu wannan bayani ya kai ya gamsar da kai bai kai ya gamsar ba amma in Allah ne yake maka wahayi Allah ya san abin shine Allah ya saukar da wannan sura sukutun da guda a cikin ta ya dauko wannan labari baki daya ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a idda Allah ya fara wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi
am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba, tsammanin ka waɗannan ashabul kahfi, waɗannan samari, mutanen kogo da suka je suka tare a kogo, da kuma allan da sunayen su ke rubuce a jiki, na daga cikin abubuwan mu waɗanda suka fi komai ban mamaki? Wato wannan labarin har ya kai ban mamakin da ba a yi kure? Wato wannan labarin ba komai bane ma a wurin Allah. Amma su Yahudawa suna ganin wannan labarin, ku je ku kura Muhammadu da shi, indai da gaske ne ya kawo muku asalin shi. Sai Allah ya fara wa Annabi cewa to ai wannan labarin bai kai ma a yi kura ba. Yo, labarin waɗannan mutanen da labarin Allah amma abin mamaki ne har da za a ce wai za a kure ka, wannan ita ce muqaddima da Allah madaukakin sarki ya fara wa Annabi da ita akan kissar waɗannan matasa. Sai Allah ya ce iz awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yaya abin ya faru? Lokacin da suka ainihin ya tawaye ga sarki, sarki ya musu waccan kofar rago, da suka kama hanya sai suka ce to bari su gurin hijira su bar garin. Da suka tafi, suna cikin tafiya sai suka ga wani makiwaci, ga dabbobi yana kiwo ga kare. Dabbobi ba nashi bane, kare nashi ne. Ya kore dabbobi ya ce Allah ka maida su zuwa ga mai su. Wannan irin mu'jizar ta faru ga wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi dai yanzu ya ga musulmi za su yi hijira, ya tambaye su, sun yi mishi bayani game da addini, ya karɓi addinin. To amma musulmi ba zai zalunci ba, ba zai ce bari ya kwashi dukiyar su ya tafi da ita ba. Shi kuma ba zai koma gari ya ce ga dukiyar ku na daina muku kiwo, su tambaye shi me yasa yace na bar addinin ku abu ya zama jangon ba. Sai dubi tumakin nan, dabbobin nan, sai kada sai ce Allah ga su nan amana aka bani, Allah ka maida su amana ga masu su. Sai tunkuɗa su, kare kwana shi ne, sai ya tasa abin shi, sai suka tafi, sai suka yi hijira. Da suka tafi sai suka fahimci cewa sun sha dare suna tafiya, ga gajiya, ga galabaita, ga yunwa, ga kishirwa, sannan ga gari zai waye, in ko gari ya waye to in aka biyo su za a riske su. Sai suka samu wani dutse, sai suka duba, sai suka ga kogo cikin, sai suka je suka shiga. Da suka je suka shiga, suka samu wuri suka yi kwanciyar su, don sun gaji, sun kwana tafiya, ga yunwa, ga kishirwa, ga gajiya, ga galabaita, kuma ba su san inda za su je ba, su dai suna gudu ne da addinin su. Karansu sai ya zo cikin kogon, daga farfajiyar kogon sai ya kwanta, sai ya shimfiɗa hannayen shi, shikenan sai Allah ya dora musu bacci, sai da suka yi shekara 300 da wani abu. Waɗannan matasa ne Allah yake cewa iz awal fityatu ilal kahfi, ka ba su labari sadda waɗannan matasa suka tattara kansu suka je suka shiga cikin wani kogo, da suka shiga kalmar farko da suka yi sai suka fara da addu'a. Me suka ce? Faqalu, sai suka ce rabbana, ya ubangijinmu, atina min ladunka rahma, Allah ka ji kanmu, Allah ka yafe mana, Allah kai mana rahma, wa hayyi lana min amrina rashada, Allah wannan al'amari namu ka sa akwai shiriya a cikin shi. Kun ji bayin Allah na gari? Bawan Allah baya bugun kirji, baya togo, addu'a suke, Allah ka ji kanmu, in akwai kuskure ka yafe mu, Allah al'amarin nan namu ka dora mu akan abin da yake gaskiya, su gaskiya suke so. Allah yace fa barabna ala adanihim fil kahfi sinina adada, sai muka dora musu bacci a cikin wannan kogo adadin shekaru masu yawa. Thumma ba'asnahu, Allah yace daga baya sai muka tashe su, lina'lama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada. Kun ga dai sun kwanta ne daidai sanda gari yake tahowa zai waye, rana tana tahowa za ta bullo. Da suka tashi farkawa kuma sai suka farka daidai sanda yamma ta yi, rana ta tafi za ta fadi. A cikin zatan su sai suka zaci cewa baccin yini guda suka yi, a halin shekaru 300 da wani abu suka yi. Jama'an banda al-Qur'ani, babu wani littafi da ya bada labarin waɗannan jama'a. Akwai wata lacca da nemi ku alƙawari zan yi bare aka samu matsalar ruwa irin wannan, na sa wa taken lacca al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Wannan lacca muka tashi yin ta, ba mamaki za a yi wata guda ana tattake wuri, domin Allah bai taɓa saukarwa da ɗan adam wata rahama irin al-Qur'ani ba. To al-Qur'anin nan jama'a, kamar yadda Allah yake cewa awalam yakfihim ayatan
anna anzalna ilaykal kitaba yutla alayhim, shin aya da suke cewa aya ta zo qur'anin nan da aka saukar ake karanta shi safa da yamma bai isa ba, duk abin da kake nema alqur'ani shine littafin da ya buga kalubalen da yau shekara fiye da 1400 da wani abu an kasa amsawa. Ina fata an gane. Allah ya ce ku zo da sura, ku zo da irin alqur'anin, ku zo da sura, ku zo da aya, ku zo da kaza, duk suka kasa. Sai ya ce fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu, tunda kuka kasa a yau pau 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 ba za ku taba yi ba, dan haka ku ji tsoron Allah kawai ku musulunta. Jama'ar musulmi baccin da suka yi da suka tashi tashi, sai wasu suka ce wuni guda muka yi, sai wasu kuma suka ce a'a ba mu ma wuni ba, ai ku duba rana ba ta fadi ba, sai suka kasu su biyu, waɗannan suka ce kaza waɗannan suka ce kaza. Allah ya ce to sai muka tashe su dan daga baya mu tabbatar cewa cikin su biyun wanne ne zai iya rike adadin baccin da suka yi. Sun yi baccin shekara 300 da wani abu, amma duk jayayyar tasu ma wannan yana cewa baccin wuni guda ne, wannan yana cewa kai ba mu kai wuni guda ba, kuna ga ranan ma ba ta fadi ba. Na fata an gane. To sai Allah ya tsaya da kissa anan, sai ya ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq, mu ne kadai za mu iya baka labarin waɗannan bayin Allah, labari na gaskiya ba labari dan jabu ba. Sai ya ce innahum fityatun, matasa ne, samari ne, amanu bi rabbihim, suka yadda da ubangijinsu, wazidnahum huda, sai muka kara musu shiriya akan shiriyar da suke da ita. Wannan aya Allah ya tsaya da labarin ne cik dan ya tabbatar da nagartar alqur'ani, dan ya tabbatar da nagartar abin da yake fadi. Dan haka duk wani malamin kimiyya, duk wani injiniya, duk wani likita in ya je binciken shi a fannin shi, in binciken ya saba wa alqur'ani to akwai kuskure a cikin binciken shi, ya koma laboratory ko kuma library ya ci gaba da bincike har binciken shi ya dawo ya tabbata. Professor Morris Wakail ya tabbatar da haka, ya gama dukkan binciken shi da zai yi, sai ga cewa in binciken shi ya saba wa alqur'ani shi kan sai ya ce to akwai kuskure a cikin abin da ya aikata. Da ya dawo ya sake duba sai gano kuskuren, sai gyara abin. Shine za aka samu wani babban malami na sunna mai suna Sheikh Harun Yahaya, yake tarbuce dan tabbatarwa da turawan yamma cewa su ne gazazzu, amma alqur'ani da musulunci ba su gaza ba, sai dai gazawar ta zo daga musulmi ne, amma ba qur'anin ne ya gaza ba. Nana babanka ne ya mutu ya bar gona da taki da fatanya da garma, damuna ta fadi kake zuwa kai noma, ka kuma tafi ka ci bashin masara tiya guda, za a ce ubanka rago ne? A yayi duk abin da ya kamata, matsala daga gare ka ce, haka ne ko ba haka ba? Dan haka ba musulunci ne ya gaza ba, ba qur'ani ne ya gaza ba, amma musulmi ne suka gaza. Gazawar kuma ta faru ne ta hanyar shedan da kuma hanyar shedanin mutane da aka samu waɗanda suka yi kokarin tattake musulmi don a samu irin wannan gazawar. Ina fata an gane. Anan Allah madaukakin sarki da ya gama tabbatar da gaskiyar nagartar wannan labari, sai ya ce matasa ne. Allah da kanshi ku ji cewa innahum fityatun, Allah ya ce matasa ne, Allah bai ce innahum mu'minuna ba, bai sa ya siffanta su da matasa. Dalilin da yasa nake so ka gane muhimmancin lecture ita ce matasa abokan aiki ne na da'awa, dan haka makiyanmu suka tasa su a gaba akan sai sun ga sun lalata su yadda yake ba za a yi aikin da'awa da su ba. To yayin da naga cewa turawan mulkin mallaka sharrin su da suka dafa a wannan ainihin yankuna namu, an ainihin cire bama-baman wannan sharri, amma yanzu yana kokarin ya dawo ta hanyoyi na hikima, to lallai muna buƙatar mu rinka bi gari-gari muna yin irin wannan wa'azi domin fadakar da matasan. Domin wani bature dan mulkin mallaka kuma orientalist, wato mai bincike na musamman game da harkokin addinin musulunci, yace yana fada wa ƴan uwan shi, yace musulunci tun daga ƙasar Eritrea, wato ƙasar Habasha kenan, har zuwa Najeriya ba mutuwa yayi ba su ma yayi. Haka baturen yace, tun daga Eritrea, tun daga Habasha har zuwa Najeriya, yace musulunci ba mutuwa yayi ba su ma yayi. Yace kuma wasu matasa suna nan suna bin shi suna yayyafa mishi ruwa. Sai yake ga wa ƴan uwan shi turawa, yace ahir in kuka kyala matasan nan suka gama yayyafa wa musuluncin nan ruwa, ya farfado ba za ku sake sumar da shi ba. Wannan maganar ita ta sa aka tashi tsayin daka akan sai an yi fada da matasa a wannan nahiya tamu da ake kira tun daga Eritrea da Habasha da Somalia da Algeria har zuwa Nigeria. Dan haka in lokaci ya bayu a yau za ku ji sirrin wannan fada. Sirrin kuwa ba wani abu bane, shine yayin da aka lalata matasa, waɗannan suka zama ƴan kwallo, waɗannan suka zama ƴan drama, waɗannan suka zama ƴan allurar rigakafi, waɗannan suka zama ƴan kwaya, waɗannan suka zama ƴan gudu da mashin. Gaba ɗaya wane ne zai musulunci? Babu. Waye zai karanta physics? Babu. Waye zai zama engineer? Babu. Ina medical doctor? Babu. Waye zai zama mutakhassisi a cikin haddar Qur'ani? Babu. Ina ilmul arabiya? Babu. Shikenan. Dan haka matasa akwai aiki. Dan haka wannan wa'azin allura ce wadda tafi allurar soja ko ta doki ga matasa. Kuma wannan wa'azi abinda nake fata a yada shi garuruka lungu-lungu, matasa su ji. Domin da matasa ake rusa al'umma. Tsoho ba a iya canza mishi tunani. Matashi ake canzawa tunani. Ka duba da kyau duk tunanin da tsoho ya darsa su akai, mafi sauki ka kashe shi da ka canza mai, dan ba zai canzu ba. Ko ya so ya canza ba zai canzu ba. Samu tsoho kace kana son ka koya mai Larabci bayan bai iya ba. Amma samu matashi shekarar shi 17 18 kace kana son ka koya mai Larabci kafin shekara 3 zai zama kamar bakuraishi. Yadda ake iya canza bakin shi, haka ake iya canza tunanin shi. To haka ake iya canza suturar shi. Yanzu ka je ka tara dattawa, duk abin da za ka yi musu ka ce su rinka sa gajeren wando irin tricota din nan, da t-shirt da hula hana sallah suna yawo da ita, da ta yan shekara 70 da 80 zai yi, babu hanyar da za ka yi kai nasara akan haka. Dan haka Allah ya ce innahum fityatun, matasa ne, amanu bi rabbihim, suka yadda da ubangijinsu, imani suka yi, wazidnahum huda, sai muka kara musu shiriya. Kun ji matasa, Allah yana da kula ta musamman akan ku. In kuka yi imani, kuka kama sunna, kuka kama addini, kuka zama multazimai, kuka kankame wa addini, sai Allah ya kara muku shiriya. Wannan na son ka gane da Allah ya ce wazidnahum huda, ba kuma shiriya lallai shiriya ta imani kadai ba. Dukkan mutumin da ya imani da Allah, sai Allah ya kimsa mishi karin imani a bisa imanin da ya yi. Sai Allah ya kimsa mishi shiriya a bisa duk abin da ya sa gaba. Ku je cikin tertiary institutions, manya-manyan makarantu, ka je ka samu ustazu a faculty na electrical electronics, sai ka ga shine ustazu, sai ka kuma ya fi kowa kyakkyawar jarabawa. Ka je ka same shi a FCE, sai ga ya fi kowa. Ka je ka same shi a ko'ina. Me yasa? Amanu bi rabbihim wazidnahum huda, in ka yadda da Allah, duk abin da ka tasa a gaba sai Allah ya haskaka maka fiye da kowa. Wattaqullaha wa yuallimukumullah, ku ji tsoron Allah sai Allah ya kara muku ilimi. Jama'a kun ji wannan. Allah ya ce warabatna ala qulubihim, muka kara musu karfi daga zuci. Iz qamu, suka yi tsayin daka a gaban wa? A gaban sarki. Faqalu, suka ce rabbuna, ubangijinmu, rabbus samawati wal ardi, shine ubangijin da ya halicci sammai da ƙasa, shi zamu bautawa. Lan nad'u min dunihi ilaha, pau pau pau, ba zamu bautawa wani abun bautawa ba wanda ba shi ba. Kun ji magana da matasan suka fadi? A ina suka fadi wannan maganar? Malaman tafsiri sun yi sabani, wasu suka ce a gaban sarkin suka fadi wannan maganar. Da suka koma gefe guda, sadda sarki ya ce su je su yi tunani, sai suka ce laqad qulna idan shafata, amma fa mun sharota. Su da kansu da suka auna capacity da girma da nauyin maganar da suka fadi, da suka fito sai suka ce kai mun sharota fa. Yanzu mu ce ba za a bauta wa kowa ba sai Allah a gaban sarki da kayanus da yake cewa shi Allah ne, lallai mun sharota. Ko kuma a gaban sarkin ne suka fada haka dan su nuna cewa suna sane da nauyin maganar, amma kuma suka fade ta. To haka suka ci gaba da bayani akan irin halin da al'umma su suka samu kansu na lalacewa, na bautar gunki da sauran abubuwa makamantan haka. Jama'a, kamar yadda nace, ba zaman tafsiri muka yi ba, ko abinda muke so mu ji daga ainihin wannan kissa ya ishe mu anan. Randa muka zauna zaman tafsiri, to ranan sai a tsaya sai a fede al'amarin. Amma dai ƙarshen waɗannan matasa Allah madaukakin sarki ya ainihin tsare su da wannan bacci da suka yi na tsawon shekara 300 da wani abu. Bayan wannan shekaru duk wannan mayagun sarakunan gargajiya da azzalumai Allah ya kawar da su, ya zo da wani sarki da wata daula ta musulunci. A wannan lokacin ne suka farka, yunwa ta dame su, sai suka ɗibi ƴan kuɗin da ke hannun, sai suka ce to wane e tafi ka siyo mana abinci, amma fa kai taka tsantsan. Ya tafi siyo abinci, yana zuwa sai miƙawa mai sai da abinci, yana miƙawa mai sai da abinci, sai mai sai da abinci ya duba kuɗi sai ga ai waɗannan kuɗin da ne, kamar yanzu ka zo da kwabo mai huda, ko ka zo da taro, ko ka zo da sile irin na da. Dattijo ya rinka duba ya ce kai yaro ina ka samu waɗannan kuɗi tun sarki zamanin sarki da ƙayanusa. Sai yaro ya ce a me yasa mun sarki da ƙayanusa? Sai ya ce sarki da ƙayanusa tun ya halaka ya mutu. Kai yaro, ko dai ka je ka faso wata taska ne ta mutanen da? Yace a kuɗi na ne fani da ƴan uwana. To da ya ga abu yana nema ya zama matsala, sai ya keɓe dattijon nan sai ya bashi labari. Yace to ai wannan sarki yanzu musulmi ne. To na aka je ga yawa sarki, aka tafi kaya kaya da fadawa aka je kogo. Waɗancan na cikin kogo suna jiran a kawo abinci, sai suka ji hayaniya, sai suka ce a'udhu billahi wa ana asiriya, to sai suka tashi suka fara sallah. Sallah 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 ba sallama, saboda me wannan ita kanta sallar ta hijira ce, suna abin nan. Aka ce sai da sarkin ya leko ya ce musu kai mu ƴan uwanku ne musulmi, sallar ta isa haka ku sallame ta. Sannan kuma kaji assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sai suka sallame. To wannan hali da suka samu kansu, sai suka ce to gaskiya saboda Allah abin da suke gani shine jama'a su ja baya su ba su wuri, Allah yana da wata manufa a kansu. Shine aka ja baya aka ba su wuri, kowa ya koma wurin da ya tashi bacci, ya koma ya kwance shi karansu, ya koma ya ainihin sake kwantawa inda yake. Allah ya sake dora musu wani baccin na tsawon wasu shekarun, sa'annan daga baya Allah ya dauki ransu. To sai aka samu allo, wato signboard, sai aka rubuta sunayensu, sai aka kafa a kofar kogon. To wannan labarin in ba kwararrun malamai na Yahudawa ba, ba waɗanda suka sani. To shine suka zo suke cewa Quraishawa su tambaye Annabi tambaya kure, ya bada labarin waɗannan matasa da wannan Allah. Waɗannan mutanen yanzu a ƙasar Italy suke jama'a, wannan kogon yanzu a ƙasar Italiya yake. Kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa lawtala'ata alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba, da za kai karfin hali ka ce bari ka je ka leka, Allah ya ce sai ka juyo da gudu, kuma sai ka cika da tsoro. Zamanin Muawiya, Muawiya ya ce bari ya gwada ya gani, da ya je ku haka suka sheko a guje a firgice, suka taho hantar suna ta ainihin rawa. Wannan wurin yana nan har yanzu a kasar Italy, babu wani littafin tarihi da ya bada tarihin shi sai Al-Qur'ani. Jama'a Al-Qur'ani bai isa ba, Al-Qur'ani ya isa, Al-Qur'ani ya isa. Yau masu bincike na duniya waɗanda ba musulmi ba ma, jama'a historians da archaeologists da geographers da wane ne wa astronomers astrologers da dukkansu sai sun hada da Qur'ani, sannan binciken su yake cika. Amma sai ka ga musulmi ya tashi zai binciken wani abu, sai watsar da Al-Qur'ani ya watsar da sunna, sai tafi yana ainihin rara gefe, yana kama ganye, yana barin ainihin asalin tushen bishiya. Allah ya taimake mu. Jama'a waɗannan matasa ne ko ba matasa ba? Matasa ne. Kuma daga ina muka ji? Daga Al-Qur'ani ko? To yanzu bari mu koma kuma mu ji labarin aikin da'awa da wani matashi yayi. Shi kuma wannan aikin Al-Qur'ani ya bada labarin shi. Amma sunna ta fito da hakikanin abun, don haka sai mun fara karantawa daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan sai mu karanto aya Al-Qur'ani. Domin jama'a, babban malami al-Imam Shafi'i cewa yake yi kullul ulumi siwa al-Qur'ani mushtaghila illa al-hadisi wa illa al-fiqh fi ad-dini al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka fa wasawasatu ash-shayatin. Yace duk wani ilimi bata lokaci ne, sai dai Qur'ani, sai dai hadisi a ce haddathana, sai dai kuma koyan fiqhu ad-dini. Yace in ba haka ba wannan waswasin shaytan ne. Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawziyya shi ko cewa yake al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi mal-ilmu nasbaka lil-khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqih. Yace ilimi shine a ce Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace babu laifi a ce sahabbai sun ce yace amma wauta ne ana ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce kai kuma kana cewa mallan wane ya ce yace wannan wauta ce ka tobara ce dan haka jama'a yayin da kuka ji daga Qur'ani za kuma mu bude hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu ji menene yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da zamu karanta sahabi Suhaib shine ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana nan kuma a cikin sahihu muslim yace wa an Suhaib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala Suhaib ibn Sinan sahabi ne na manzon Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kana malikun fi man kana qablakum wani sarki daga cikin sarakunan da wa kana lahu sahirun yana da malamin tsafi yana da dan tsubbu kun ji jama'a duk idda sarakunan gargajiya suke in dai sarki na gargajiya ne ba na musulunci ba to yana da dan tsubbu ko matsafi wannan ko shakka babu in ko sarkin musulunci ne to baya harka da tsubbu baya harka da tsafi amma duk inda sarkin gargajiya yake to yana da matsafi yana da dan tsubbu wanda shike bashi umarni misali yau wajen shekara 10 da ta wuce a kota lacca da neta a garin Gwagwalada a can gaba da Abuja wannan laccar takenta shine illolin bokaye kasar din ya yawo har ya fada wata kasaitacciyar fada a kasar nan yar sarki wata gimbiya ita ce ta samu kasar din bidiyon sai ta je ta saka a tsakiyar fada mata suka je suka kewaye suna kallo suna ji ashe sarki yana can ta sama shi ma yake kasake yana kallo yana ji da sarki ya ji wa'azi ya buga shi sai ya gyara murya yana gyara murya sai suka sa remote sai suka yace ai ya riga ya gama ji ashe Allah ne yayi nufin ya taimake shi ya ji ya gani su kuma sun san duk abubuwan da na fada a cikin kasar din ashe kamar a cikin gidansu akai wa'azi kuma abu mamaki ko garin ban taba zuwa ba wannan tudu wannan gangare sarkin nan yace bai bacci ba a wannan daren ya karbi kasari ya ji shi ya gani tun daga farko har karshe karshe sai yace wa gimbiyar ta je ta nemo malamin ta da ya bata kasar din ka nemo malamin sarkin ya mishi bayani gaskiya ya ji wani kasar kuma hankalin shi ya tashi domin da wanda ya kasar din nan ya taba zuwa garin nan ko ya taba zuwa fadan nan sai ce to ya je yayi wa'azin nan ne akan garin nan akan fadan nan akan gidan sarautan nan yace dan haka taimakon farko da yake so ayi mishi ya za a je a gayyato mishi mutumin nan yana so ya zauna da shi one on one wato shi da shi suka zo har nan suka zo suka gaya mini nace mishi khairan na sa musu rana muka je muka zauna yace mun ji wa'azi malan 100% kuma mun gamsu kuma wallahi waɗannan abubuwan na shirka baki ɗaya da ka fadi yace akwai su a gidan nan gaba ɗaya yace kuma iyayen mu suka kawo su da kakannin su amma mu yanzu ku ne malaman mu ba mu ba sauran shirka amma imanin mu bai kai mu iya cire waɗannan abubuwan ba na farko a gidan akwai wani daki wanda yake daki ne na aljana aljana kuma matar sarkin ce har air condition akwai har carpet akwai har komai akwai amma babu kyauran kofa ga kofa an sara an yi mata ras da ado amma babu kyaure amma har air condition da fanka a ciki akwai sannan ga wani daki wanda gawawwaki ne na yan adam busassu an mai da su kansu na ƙasa kafafuwansu na sama na tsafi yace wallahi babu buƙatar wannan mu yanzu qur'anin nan da kuke karanta mana shi muke so yace amma wannan irin abin ya girma a ranmu yace dan tashi muka yi mu ga shi yace ba za mu iya cire shi ba gaskiya imanin mu bai kai ba shi yasa mu gayyato ku malam ku ƙara mana wa'azi banda wanda muka ji a kaset kuma ku taimake mu a daren nan a kawar da abu wallahi sai wajen ƙarfe 3 na dare mu gama share waɗannan na jasoshin kuma ba abin da ya same mu nace mishi shi ma zai iya cirewa ba abin da zai same shi yace wallahi ya yadda amma imanin shi bai kai ba Na'am. Wannan sai daidai da abin da ya faru ga sahabi Mughira ibn Shu'ba. Mughira ibn Shu'ba lokacin da mutanen Ta'if suka karbi addinin musulunci, sai suka aika wa manzon Allah, sun karbi addinin musulunci, amma wannan gunki da suke bautawa gaskiya suna jin tsoron shi, ba za su iya cire shi ba. Dan haka annabi ya turo gwaraza da za su cire shi. Sai aka nado Mughira ibn Shu'ba. Mughira ibn Shu'ba ya taho sai ya ce wa sahabin da aka hado su tare, ya ce in naje zan yi hila, zan yi wata yar hikima. Ya ce wacce iri? Ya ce ina zuwa ina kusa da gunkin, zan fadi ina birgima, ina son in gwada imaninsu. Ya ce in ka ga na fadi haka karka damu, da gangan ne. Da suka je kuwa jama'ar gari sun taru ran nan za a tumbuke wannan gunki, sun yadda a tumbuke, amma fa suna ganin wanda fa ya tumbuke to matsala za ta faru. Kun san haka akai da shedanin malaman nan lokacin da za a kawar da su. Dattawan ahlus sunna sai suka kasa musu tawaye saboda suna ganin alfarmarsu. Amma ire-iren mu zaka wuce sallah sai mu jawo ku mu ce yo baya arne sai ka musulunta. Saboda baka da wata kima. Ina fata an gane, baka da wata kima. Ina fatan mun gane. Saboda haka waɗannan maguzawa sun tashi suna ganin darajar wannan gunki, amma sun musulunta ba za su iya tumbuke shi ba. Saboda haka Mughira ibn Shu'ba ya je ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo mu, mu turo wannan gunki. Sai da ta suka ce kai yaro, wallahi ba za ka iya ba wannan din. Je ka gani wannan din, kana wasa ne? Mu ba mu musulunta amma ba mu iya taba wannan. Sai Mughira ibn Shu'ba sai ya dariya, da ya tinkari gunkin kawai sai fadi watsal, sai suka kyalkyale da dariya suka ce haba da yaro ai dama fata kaza kaza irin kar magana da tawa ko kuwa ba haka ake cewa ba? Kyau take ba ta karko ai abin da babbai hango yana zaune ai yaro ko ya mike sai ba zai gani ba. Ba zure irin hadisan waɗannan tsofaffin ba. Suka tashi duk suka gama wannan magana, sai Mughira ya tashi ya kakkaɓe alkyabban shi ya ce haba ƙabilar Saqif, ya ku mutanen Ta'if, ya ce ba ku yi imani da manzon Allah ba ne? Suka ce mun yi. Ya ce wallahi na yi haka ne don in jaraba ku dama. Da Mughira ibn Shu'ba ya tashi ya je ɗaga takobin shi sai kantsama a daidai tsakiyar kan gunkin, sai dargaza shi biyu. Yana dargaza shi biyu kawai sai ga wata tsohuwa ta fito a ciki, tsohuwa tukub, sai sa takobi kawai sai filla kanta. Shikenan, shedani ya ce aljana ce, in kai imani da Allah baka iya kashe aljani. Imani ne ake so. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, imani ake so. Wazidnahum huda. Abu Huraira ba saurayi ba ne, da ya imani ba aljani ya ce zai kama ba aljanin ya rinka roƙon shi arziki? In kana tsoron aljani kai ma akwai corruption a zuciyarka. Ina fata an gane. Saboda haka jama'a kun ji abinda hadisin nan yake cewa shine me, wannan sarki yana da matsafi tattare da shi. An yi wani sarki a nan ƙasar wanda matsafi ne, ba a iya haɗa ido a dube shi. Idan ku har ka sake ya ɗaga ido ya harare ka, to raɗanta ka ta kaɗe, domin harshen shi zai sa ya lanƙwaso wuyanka sai durƙusar da kai a gaban shi. Amma a lokacin gani ake karama ce, tsafi ne suke haɗawa da wahainiya. Wahainiya din nisan sama da take za ta iya sako harshenta, komai nisa ta ɗauko abu ta maida harshen kuma. To shi wannan sarkin da ita yake tsafi, tsafi ne kawai. Amma saboda jahilci a ƙasar nan da rashin sanin tauhidi, kamba ma wannan sarkin ake ana cewa jarumi ne, amma zunzurutun matsafi ne. Yau akwai sarkin dan kaɓata mishi rai, in ya tashi ya kakkaɓe alkyabbashi sai jikinka ya shanye. Tsafi ne, ba karama ba ce. Baya zuwa sallar juma'a, baya sallar jam'i, baya kaza, baya kaza, baya kaza. Ina karama take? Karama tana faruwa ne tattare da mutanen da suke matukar biyayya Allah. Ihana kuma tana faruwa ne ga mutanen da suke fasikai ko zindiƙai. Saboda haka jama'ar musulmi, abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin wannan hadisin, shi wannan sarki na gargajiya yana da wani matsafi. Falamma kabira, yayin da ya tsufa, qala lil malik, sai shi matsafin ya ce wa sarkin, inni qad kabirtu, na manyanta fa, fab'as ilayya gulaman u'allimuhu sihr, aiko min da saurayi dan in koya mishi sihiri. Kun ji, hatta masu munanan manufa ashe samari suke diba. Shekarun 70s da 80s aka rinka kallon kasusuwan India na jugunu da maza India, samari a lokacin suna waka kantire kantire basu san me suke cewa ba. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Yau an yi wannan abin shekara 25 zuwa 30 a ƙasar nan, ana ganin abin kamar bai da wani tasiri. Waɗannan samarin yau su ne suka juye suka yi tarbiyar waɗannan ƴan matan yau da suke cewa su suna yin drama ne don su faɗakar da mutane game da al'adunsu. Shin akwai decency, akwai mutunci a cikin waɗannan ƴan matan? Babu. Amma waɗancan al'adun ne da suka rinka gani, su ne yanzu suka rinka juya su. Duk wanda ya goge game da kallon Indian film, in yana kallon kasusuwan drama da ƴaƴan kana wannan la'anannu suke yi, babu shakka yana da yaƙini akan cewa it's just a transformation of culture. Wato suna ɗauko al'adar India ne kawai suna juya ta ta zama ta Hausawa. Babu bambanci. Ba ma buƙatar al'adar India, ba ma buƙatar al'adar Bature, al'adar manzon Allah muke buƙata sallallahu alaihi wasallam. Ita ku al'adar manzon Allah da aka tambayi matar shi mecece al'adar shi, sai ta ce kana khuluquhul qur'an, alqur'ani ne al'adar shi. To mu alqur'ani muke buƙata, ba mu buƙatar Bature, ba mu buƙatar India, ba mu buƙatar al'adun su. Jama'ar musulmi, kun ji wannan. Sarkin nan sai ya ainihin faba'asa ilaihi gulaman yu'allimuhu, sai ya aika mishi da yaro matashi dan ya karantar da shi. Wato kun ji jama'a, ashe hatta matsafi bai san tsafin shi ya kare, dan haka yace a turowa, a turo matashi. Me yasa bai ce a turo tsoho ba? Saboda yana son manufar shi ta tabbata. Idan ya zama matsafi yana so ya koya wa saurayi tsafi dan manufar shi ta tabbata, me yasa mu malaman sunna ba za mu gogorma ya karantar da matasa ba? Dan me za a zarge mu muna wahala da matasa? Ba wahala muke ba. Yo me yasa ba a zargin uwa tana shayar da ɗanta? Ko za a zarge ta? Saboda haka malaman sunna ku gane da cewa waɗannan matasa su ne abokan aiki, ku daina nesanta su. Wani matashi ne makaho ya taho tambaya zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sai ya kwaɗayin ga wasu manyan ƴan siyasa, ga wasu manya-manyan sarakunan gargajiya waɗanda in suka musulunta alherin da ke tattare da su ya fi wannan matashin makaho. Sai annabi ya kauda kai game da wannan matashin, sai ya tinkari waɗancan ƴan siyasa da waɗancan sarakunan gargajiya. Aka gama ɓata lokaci a kansu, kuma suka watse, ashe ba musuluncin suke so ba, so suke su yi amfani da annabi su tabbatar da manufarsu. Da suka ji shi kuma so yake nuna musu addinin musulunci, sai suka yi gaba suka yi watsi da shi. Annabi kuma ya juyo zai nemo wannan matashi makaho, shi kuma wannan matashi makaho ya haƙura ya tafi shi. Sai Allah ya saukar da abasa wa tawalla, an ja'ahul a'ma, ya murtuke fuska, ya kauda kai, wai dan makaho ya zo mishi. Sai Allah ya ce wa ma yudrika la'allahu yazakka, ka sani ko shi ne ya zo neman tsarki? Waɗannan ba tsarki suka zo nema ba? Malaman sunna, ku daina wulakanta matasa. Ku sani da cewa matasa su ne abokan aiki. Matasan nan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dube sahabi Abu Musa al-Ash'ari, ya tura shi ƙasar Yaman ya kai musu addinin musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dube Abdullah ibn Mas'ud, ya tura shi ƙasar Kufa. Sadda aka nada Abu Bakar as-Siddiq ya zama amirul hajji, da wata aya ta sauka wadda ake so a kaita da dimi-dimi, wa aka aika matashi Aliyu dan Abi Talib. Manzo Allah ya ce imar mazaka raka Abu Bakar, ka kai wannan ayar aje a karanta ta a dandalin Arafa, anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasula wa rasulahu, lallai Allah yayi baran-baran, lallai manzon Allah yayi baran-baran da mushrikai. Sakon kenan, wa aka aika aje ya fada? Sayyidina Ali. Sadda musulmi ruwa ya kare musu, aka rasa idda za a samu ruwan alwala. Manzo Allah cikin taruwa yace cewa ya ina Aliyu, sai yace gani, sai yace je ka samu ruwa. Matasa sune kayan aiki a da'awa, they are our vehicle, sune abebanmu na aiki, sune kayan aiki da su za a isar da sakon. Ku ji Allah cewa ya innahum fityatun, matasa ne, amanu bi rabbihim, suka yadda da Allah, wazidnahum huda. Anan ku ji gashi matsafi yace a turo mishi matashi ya koyar da shi, ya koyar da shi ne, ya koyar da shi tsafi, sai yace dan shi ya tsufa, yana tsoron kada ya mutu ilimin ya kare. Matasa ba za ku shiga jami'ar Ahmadu Bello ku je ku karanto mana pharmacy da engineering, ku je ku karanto mana medicine, ku je ku karanto mana Islamic studies, ku je ku karanto mana law ba, dan ya zama wannan matsayin da Allah ya kai musulunci akai na ilimi ya tabbata. Matasa sai ku koma cikin muciya kuna luwadi, matasa ku koma kuna kama muzuru, kuna gasa, kuna sayarwa, matasa kuna bugawa ƴan mata ciki a cikin muciya, matasa kun zama useless, ba ku da amfani. Bayan Allah na cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi, ku ne mutanen da kuka fi kowa amfani waɗanda aka halitta su don su amfanar da mutane. Mutumin duk da bai amfanar da al'umma a wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, rayuwar shi ta kabari tafi rayuwar shi a duniya. Matasa a ce sai dai ku taru ku cika ɗakin rumfar kwano kuna kallon kwallo, ku raba dare, sannan ku zo ku raba rana kuma kuna musun akan abin da kuka taru kuka kalla gaba daya. Turawa sun lalata tunaninku. Yaushe za ku iya karanta pharmacy? Yaushe za ku iya karanta medicine? Yaushe za ku iya karanta Islamic law? Yaushe za ku iya karanta commercial ko civil law? Yaushe za ku iya karanta electrical electronics? Yaushe za mu samu telecommunication engineers? Yaushe za mu samu malaman tafsiri da za su gaji Abubakar Gumi da Malam Ja'far? Ina za a samu haka? Ba za a samu ba jama'a. Duk matasan da suka shagaltu da waɗannan da kuke ga suke kwalla, duk al'ummar da kuka je kuka ga ƴan kwallan cikin su sune lalatattun, ba su ke karatu ba. Waɗannan da ake kawo muku hoton su daga America suna sa wando tricota, suna sa wando, shi ba na sunna ba, shi ba gajere ba. Waɗannan wallahi ba su ne likitoci a America ba, ba su ne engineers ba, su ne tsinannun gari, banzan garke, ba su ne ƴan albarka ba. Ku daina koyi da su. Wannan gudun mashin da kuke ba burgewa kuke ba, a baka muciyan nan kai gudu shekara 30 da kanka zaka tsaya ka kafe. Haka ne ko ba haka ba? A bar maka muciyan nan, a share maka titi, ka shekara 30 kana gudu da kanka zaka aje mashin din, haka da amfani. Ashe kamata yayi ku yi tunanin abin da za ku samar da productivity, ku samar da amfanuwa, kasa ta ci gaba. Yanzu jama'a cikin kasuwar muciyan nan ma'aikata ce guda wadda da matasan muciya za su yadda su koyi sana'ar, duk duniya sai an ji labarin ta. Tukwane ne ake yi, har Bature yana buƙatar wannan tukunyar don bai da wannan fasahar. Saboda recycling ake yi, recycling kuma Bature reborn ya iya, shine kaza sai a koma a sake mai da shi abin. Wannan kwakwankwalatai ne da abubuwan dalma za a je a narka su, waɗanda an yadda sun zama bola sai kuma su dawo su zama tukunya. Halli man ai mai tuwo ya ci. Haka ne ko ba haka ba? To amma matasa ba su iya ba fa jama'a. Ku dubi jama'a, ƙasar America lokacin da take yakin ƙasar Vietnam, kun san da yaya ne ƙasar Vietnam ta galabaita America? Hikima suka yi. Kasar China ce ta rinka zuwa da cocaine da kwaya, tana sayarwa da sojojin America da arha, wanda bai da kuɗi sai a bashi. Hikima ce, in ana son a rusa ku sai ai ta kawo kwaya sai ta arha. Matasan ku su sha, idan suka sha shikenan, ba sai an ce ka su je makaranta ba, ba sai an ce ka su je kasuwa ba. Duk wanda ya sha kwaya ta narke ba zai je makaranta ba. To in aka shekara 30 haka fa ya tashi aiki, to haka samu rabin matasan ku suka zama haka shikenan. Saboda haka wallahi alazimi matasa ku gane da cewa in muka yi asara ku to shikenan mun lalace, sai dai kuma Allah ya kawo mana dauki ta wata hanyar. Amma ina ga mu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matasa akai addinin nan. Sayyidina Umar da ya kewaye Ka'aba ya dawafi yace to Umaru dan Khattab zai hijira.
wanda ke son matar shi ta kaba sai mu hadu a bayan gari, wanda ke son ƴaƴan shi su maraici to ga dai Umar ya tafi. Da haka dan haka kalle shi haka ce mahaukacin banza ma da baka ba mu guri, saboda ne matashi ne, in an bi shi bayan garin jiki zai tsami. Amma Abubakar da Umar da yake da tani fa nada kansu suka gudu a boye. Abubakar da manzon Allah nada kansu suka gudu a boye, suka rinka canza sahu suna shiga wurare suna boyewa. Amma Umar da yake matashi ne fa tsayawa ya fada musu bakan magana, suka harare shi ko suka ce dan ba mu guri mahaukaci a taba ka buga mutum makami ku gani. Saboda Allah ku da aka san aya za su kawo da hadisi, kun ga su aboye suka tafi. Ashe muna buƙatar matasa, waɗannan matasa da ake ce musu ƴan daba, waɗannan matasa da ake ce musu ƴan tauri, waɗannan matasa da ake ce musu ecomog, waɗannan matasa da ake ce musu ƴan kalare, wallahi masu da'awa ku je ku ɗibo su ku zo ku share musu kai koya musu alqur'ani kayan aiki ne. Irinsu ne su Hamza, irinsu ne su Umar. Manzon Allah ya gyara su suka waye gari, gashi nan suka zama mutanen kirki suka yi musulunci. Jama'a bincike muka yi a bara akan area boys na Lagos, sai muka samu kashi 80 wajen da 6 na area boys na Lagos din musulmi ne. To me ya kai Lagos ta lalace? Area boys ne suka lalata ta, amma kuma musulmi ne. Yanzu azumi yana tsayawa, area boy in ya tare ka zai maka abu, sai ce Allah ya so ka ina azumi. Amma wallahi in muka sha ruwa na hadu da kai ka kade, sai kana mamaki ashe musulmi ne. Area boys din nan Governor Abuba Marwa da ya dibe su yayi aiki da su, an yi nasara ko ba yi nasara ba? An yi nasara. Matasa nawa ne muke da su yanzu a karkashin gada, suna nan suna shan kwaya a nan anguwar? Sai da aka samu kangararren matashi shekara 20 da ta wuce a nan anguwar fa, sai 11 dare ta yi sai ya dibi matasa su je su buga gidanka. Akwai tsaleliyar budurwa sai su ce ka fito da ita, in baka fito da ita ba nan sai dai ka kwana a lahira. Ka ba su ita su je su gama abin da za su gama, bayan wata ɗaya wata biyu sun mata ciki sai sake zuwa irin wannan lokacin su kwankwasa maka kofa su ce amana da suka karba gashi sun da maka da ita. A ina aka yi wannan? A cikaji. Cikaji a nan aka haifi yaran, a nan yake wannan kangarar. Ina malamai masu da'awa, me yasa wannan yaran ba a saka shi cikin waɗanda za a zaunar da su a yi musu nasiha ba? Ku je ku ga yara ne a tudun wada ga sunan sun gallabi mutane ana ce musu ƴan zara. Ku je ku same su a tsakiyar Kano ga sunan ana ce musu ƴan daba. Ga sunan a Gombe su ne ƴan kalare. A Maiduguri su ne ake ce musu ecomob. Waɗannan fa su ne irin su Hamza, su ne irin su Umar. ƴan tauri ne, ƴan daba ne, masu kashe mutane. Yanzu Allah ya musu wa'azin Qur'ani da hadisi suka zama mutanen kirki. Abu Mahzura jama'a, ganin manzon Allah ya nema manzon Allah shigantaka, dan area boy ne da ya ga manzon Allah sai ya sa hannu a kunne yana kiran sallah, wa yana shigantaka. Manzon Allah da ya ji dadin muryar shi, duk da shigantaka yake, sai manzon Allah ya ji dadin muryar shi, sai manzon Allah ya mai da abin raha yace cikin ku wane ne naje yana dan kwaikwayon mu din nan kaza kaza? Sai suka ce ai wannan ne. Sai manzon Allah ya shafa gashin goshin shi yace Allahumma hadihi waj'alhu hadiyan mahdiya. Yace Allah ka shiryar da shi, ka sa shi shiryayye abin shiryawa. Yace sai ji zuciyar shi tana kaunar manzon Allah, sai ji musulunci, sai musulunta. Yawaye gari ya zama ɗaya daga cikin ladanan manzon Allah. Abu Mahzura, karanta littafin Sunan Abi Dawud da Nasa'i, shi ya ruwaito kiran sallah irin wanda in aka yi sai ai shuru din nan. Sahabin manzon Allah ne, ka jidda dan area boy ne, amma gashi da awa ta shiryar da shi. Ya za a bar su jama'a? Waɗannan ƴan mata yanzu da suke cike da polytechnic da FCE da universities da sauransu suke lalacewa, wannan yunkuri ne ƙungiyoyi na musulunci da malamai da shehunnai da hujjubai suka yi akan su je su yi musu nasiha? Zaka ga duk lalacewar yarinya Krista FCE ko polytechnic ko university, zaka ga tana zuwa service na Christianity, duk lalacewarta. Amma ƴan mata nawa ne suka lalace a cikin universities din mu saboda lalacewa? Sai suka koma suna sa kayan kafirai, sai suka canza sunan su, automatic canzawa dan ma su boye identity su, su bata kada a gane su. Aisha sunan ta, aka ce ya sunan ki, sai ta ce comfort. Ba za ka taba tunanin musulma ba ce, amma ta yi haka ne dan me? Dan kar ma ku zo ku je ba ku yi mata wa'azi. Waɗannan matasan jama'a
gobe fa cikin su za a fitar da shugaban kasa, ina son ku gane haka. Gobe a cikin su za a fitar da ministan ilimi, a cikin su za a fitar da ƴan majalisar dokoki na jiha da na tarayya da sanatoci. Idan ba ku yi wa'azi, in ba ku zauna da su kun gyara su ba, ma'ana nan gaba kenan muna da rikitattun mutanen da suka fi waɗannan na yanzu rikicewa. Don ko da wannan Allah kaɗai ya bamu ya mana azaba, to balle a ce kuma ku dubi waɗannan yaran, yanzu a ce cikin su za a cire sanata. Allah ya kyauta. Gashi ya ce wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, idan yaron ya tashi zai tafi wurin wancan matsafi da zai koya mai tsafi, sai ya samu wani bawan Allah yana ibada, faqa'ada ilayhi, sai shi yaron ya zauna a wurin mai ibada, wasami'a kalamahu, sai ya ji wa'azin da wannan malami yake, fa'ajabahu, wata rangarin jin wa'azin sai wa'azin ya bashi sha'awa, wa kana idza atassahira marra birrahib waqa'ada ilayhi, duk sanda yazo zai tafi wurin wannan dan sihiri ya koyo tsafi, sai ya tsaya ya ji wa'azin malamin, shikenan. Fa idza atassahira darabahu, da ya isa wurin dan tsafin sai dan tsafi ya dake shi ce yayi latti. Kun ji makarantar tsafi, ita ma ana dukan late comma, tsafi ake koya mai amma yayi latti sai an dakai. Fa shaka zalika ila rahib, sai shi wannan matashi ya gaya wa malamin, fa qala, sai malamin yace idza khashita sahira, in kana tsoron wannan dan duba kada ya doke ka, faqul, kace habasani ahli, a gida ne aka tare ni, ban fito da wuri bane. Wa idza khashita ahlak, idan kuma kaji tsoron karka koma gida a makare su buge ka, faqul, kace habasani sahiru, malamin tsafi ne, yau tsafi yayi tsafi, abun bai warware da wuri ba, dan haka yau na makara ban dawo gida ba. Fa bainama huwa ala zalika, yaro yana nan akan wannan hali da malami ya koya mai, iz ata ala dabbatin azima qad habasatin nas, wata rana zo zai wuce sai hadu da wata dabba babba ta tara mutane ta hana su wucewa. Fa qala, sai yaro yace al yawma a'lamu, alhamdulillahi, a yau kam zan gane, as-sahiru afdalu am ar-rahibu afdal, shin dan tsafin nan shi yafi ko ko malami? Fa akhadha hajaran, sai yaro ya dauki dutse dan karami, فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساهر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس, yace ya Allah ina roƙonka, idan har malamin nan shine kake so ba wannan matsafi ba, Allah ina roƙonka, in dai har malamin kake so ba shi matsafin ba, to zan jefi dabbar nan da dan karamin dutsen nan ka kashe ta, dan ka tabbatar mini da gaskiyar malami. Farama ha, sai jefe ta, fakatalaha, sai dabba ta mutu, wama banna su mutane suka wuce. Fa'atar rahiba fa akhbarahu, sai yaro ya je gaya wa wannan ainihin malami, yace algafata malam, ai yau na ga abun mamaki, ga abun da ya faru, duk ya juye labari ya ba malamin. Fa qala rahibu, sai malamin yace ai bunayya, ya kai dana, antal yawma afdalu minni, ai daga yau ma kafi ni daraja a wurin Allah. Allahu akbar, jama'a ku dubi ikon Allah. Malamin ya yadda ɗalibin shi ya fi shi, ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba sai ka yadda wanda ya fi ka ya fi ka, ba kuma za ka taɓa zama lafiya ba sai ka yadda wanda Allah ya yi wa, lallai Allah ne ya yi mishi ba shi yi wa kanshi ba. Domin ku dubi abin da malamin yake cewa, ai yau to kai ka ma fi ni daraja, domin ni ban taɓa samun irin wannan karama ba, kai ku ga shi har ka samu, amma kwana nawa ya fara ɗaukan karatun, ko sauka bai ba fa, ma'ana kowa ken shi da gumba ba a ci ba, ko menene wake da abin nan da ake ci, ba a yanka mishi rago ba, bai yi sauka ba, amma har ya samu falalar da ta fi malamin shi. Qad balagha min amrika ma tara, al'amarinka har ya kai yadda nake gani din nan ma ara, ma'ana har ka kai ka yi addu'a nan take Allah ya karba. Wa innaka satubtala, sai ya ce to amma za a jarabce ka, za ka shiga bala'i. Fa inubtilita, idan har aka fara maka bala'i, aka fara saka ka a musiba, fala tadulla alayya, dan Allah ka nuna ni. Kaga alamar da ke nuna maka matasa su ana bukatar su a fagen da'awa, shi kan matashi bai tsoron a nuna shi cewa shi ya karantar da wani kaza, amma kaga tsoho so yake, don Allah ka taba shi, in ta rikice to don Allah ka rufa min asiri. Wa kana al-ghulamu yubri'u al-akmaha wal-abrasa, dama wannan zamanin Annabi Isa ne, ma'ana bayan Annabi Isa ya wuce ne kamar yadda muka faɗi a baya, har yaron ya zan ya samu karama irin mu'jizar da Annabi Isa yake da ita, shine Annabi Isa yana warkar da kutare da makafi da masu dindimi, shi ma yaron sai ya zama da yayi addu'a sai kuturu ya watsake, da yayi addu'a sai mai cuta albarasa ya warke, da yayi addu'a sai makahu sai ya watsake, wa yudawin nasa min sa'iril adwa, yana baiwa mutane magunguna iri-iri. Fasami a jalisun lil malik, sai wani bafadan sarki ya ji labari, ai yaron nan da aka tura ya koyo tsafi, ai tsafi har ya kasaita, yanzu ma habba da magani yake, kana qad amiya, shi kuma dama bafade makaho ne, fa atahu bi hadaya kasira, sai zo da kyauta mai yawa, fa kana sai yace ma hahuna laka ajma, duk abin da ka gani din nan kai na tattarowa, in anta shafaitani, in ka warkar da ni to na baka, fa kana sai yace inni la ashfi ahadan, ni fa bana warkar da kowa, dan shi bafade ya dauka shawarar da suka yi a fada a tura yaron nan yaje koyi tsafi, tsafin har ya kai wannan matsayin ne, shi bai san wannan musulunci bane, sai yace ni fa ban warkar da kowa, innama yashfi Allahu, Allah ke warkarwa ta'ala, fa in amanta billahi ta'ala da'utu Allah fa shafaka, in ka yadda da Allah roƙon maka Allah, Allah ya warkar da kai. Jama'a kun ji ɗanɗanan kalmar salaf, malaman farko ba sa bugun kirji su ce a yau ai mu dama ba na wasa bane, yanzu kun ga da yace in ka warkar da ni sai yaro yace ba ni ke warkarwa ba, Allah ne, in ka yadda da Allah roƙan maka Allah, Allah ya biya maka bukata. Malaman farko haka suke, komai nasu Allah ne. Amma ɗan baya da ya danyi abu sai yace ai dama mu kan ai ba na wasa ba, ai ba dai ku gani ai mu kan ai kadan ne ma. Rana ce ta husufi da hantsi jama'a a Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito zai yi sallah, mutane sai ya dace daidai lokacin dan shi ya rasu, sai mutane suka ce kaga wannan da babban mutum ne, gashi har rana ta kisfe saboda rasuwar shi, sai manzon Allah ya ce ƙarya ne, manzon Allah ya ce rana da wata ba sa kisfewa dan wani ya zo duniya ko dan wani ya mutu, laifi akai wa Allah, Allah yake rikita mutane dan su fada ka, dan haka ku yi sallah ku yi istighfari. Wallahi jama'a ku sani da cewa ƙarya ba za ta ɗaukaka darajar mu ba, sai me, sai gaskiya, haka a faɗa mutane gaskiya kawai. Yanzu wannan yaron zai iya kamba mababban riga guda biyar ya kawo rawani da tumakasa da majanyi da alkyabbu ya dora, da an yi magana ya rinka ji kamar daga saman bakwai ya faɗo, amma sai ya ce a Allah ne ke warkarwa, in kana so in maka addu'a kai imani sai roki Allah, Allah ya warkar da kai. Shikenan, fa amana billahi, sai yadda da Allah ta'ala, fa shafahu Allah ta'ala, sai Allah ya warkar da shi. Fa atal malika, sai ya tafi fada ya je wurin sarki. Fa jalasa ilayhi kama kana yajlisu, ya je zauna a wurin sarki yadda ya saba. Fa qala lahu al malik, sai sarki ya ce da shi, man radda alayka basrak, wai dawo maka da ganinka. Qala, sai ya ce rabbi, Allah ubangiji ne. Qala, sai ya ce walaka rabbun ghairi, kana da wani ubangiji banda ni kuma. Qala, sai ya ce rabbi wa rabbuka Allah, Allah ne ubangiji na kuma Allah ne ubangijinka. Fa akhadahu, sai sarki ya kama bafadan shi. Fa lam yazal yu'azzibuhu, sarki ya rinka dandana mishi azaba hatta dalla al-ghulam, da azaba ce azaba, sai ya ce a a yaron nan ne fa ni ma ya nuna min wannan hanya. Fa ji'a bil ghulami, aka je aka kamo yaro. Fa qala lahu al-maliku, sai sarki ya ce ai bunayya, ya kai dana, kad balaga min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abras, yanzu tsafin naka har ya kai kana warkar da kutare da makafi, wataf'alu wataf'al, kana bada magunguna iri-iri. Fa qala, sai ce inni la ashfi ahadan, ni fa bana warkar da kowa, inna ma yashfi Allahu ta'ala, Allah ne yake warkarwa. Fa akhadahu, sai sarki ya kama yaro. Fa lam yazal yu'azzibuhu, sarki ya rinka dandana mishi azaba hatta dalla ala rahibi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da yaro ya juya ya ce wuya, sai ya ce a ni ma wani malami ne ya koya min wannan karatun. Yawwa, faji'a birrahibi, sai aka je aka kamo wannan malami. Faqila lahu, sai aka ce da malamin irji' an dinik, ka bar addininka. Kun ji jama'a, irji' an dinika, ka bar addininka ka yi ridda. Fa'aba, sai ya ki. Malam Kahfani yake cewa addinu ra'asul mali fastamsik bihi, addini shine jali, ka rike shi da kyau. Ba a sassauci game da addini ko kadan jama'a. A ce muku fanatics, a ce muku terrorist, a ce muku fundamentalist, duk abin da za a ce muku ku rike addinin gam. Gashi dai bar addinin ka fa a ba sai yake fada abil min sharif, ya kace a kawo zarto, zarto irin na kafintoci, fawda al min sharu fi mafraqi ra'sihi, sai ka sanya a tsakiyar madigar shi, tsakiyar kanshi, fa shaqqahu, aka rinka fafura shi kamar yadda ake fafura katako, sai da aka tsaga shi biyu, hatta waqa ashqahu, har sai da bangarori biyu na jikin shi, wannan ya dama wannan ya hagu. Jama'a kun ji fa, saboda me aka yi mai haka? Saboda addini. Don kusancewa sarakunan gargajiya da gaske suke akan gargajiya, kuma akan tsafi da gaske suke. Shi sa duk wani sarki da ya san shi sarkin musulunci ne, wallahi kare sake dace mai sarkin gargajiya. Gargajiya maguzanci ke. Sarkin musulunci to sarkin musulunci. Musuluncin kuma da gaske. Don haka duk wannan faduwa da ake a fada a gaban ku, ku tuba, kafirci ne. Duk wanda yazo ya mika maka hannu sarki, ku yi musafaha. Hadisi sahihi cikin Tirmidhi, manzo Allah yace sai zunuban ku su kakkabe kamar yadda busasshiyar bishiya take kakkabe ganyanta. Amma a fadi ayi sujuda gaban sarki, wannan zunzurutun kafirci ne, irin kafircin bush. Ya kamata sarakuna ku gane wannan, kuma ba abin da ya kafa fada ku bane, kuma kun ci amanar dan hodiyo. Dan duk fadojin nan dan hodiyo ya kafa su dan me? Dan musulunci. Yace musu ku yi tafsiri, ku karanta Bukhari, ku karanta musu risala, aji aqidar salaf, sannan aji fiqhun maliki, abinda dan hodiyo yace musu kenan. Sai suka ci amanar mutane, suka je suka dibo malaman bid'a, suka dibo malaman tsafi, suka hana mutane saduwa da su. Wai sai an zo ba za a taba jin sarki yana karanta wa mutane addinin musulunci ba. Sai an zo wani governmental policy, matsalar census ko matsalar allurar rigakafi, wai sai ka ji sarki wai yana cewa wai jama'a su fito su yi allurar rigakafi. Duk sarkin da ya haka ya ci amanar mutane, sai Allah ya kama shi ya tuhumce shi akan wannan. Dan hodiyo ya ce ne waɗannan manya-manyan gidajen a tara jama'ar gari, a koya musu tafsiri da sahihul Bukhari da risala. Abinda dan hodiyo yace ku yi kenan. Aka watsar da addinin musulunci, aka koma gargajiya. Dan haka zaka ga duk inda sarkin gargajiya yake sai ka samu yana fada da malaman addinin musulunci. Gashi dai nan gashi malami ne wai ya bar addinin shi. Yace ba zai bari ba, ku dubi rashin imani. Zarto aka sa aka rinka fafura tsakiyar kansa har sai da aka raba shi biyu. Me yasa? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Imani da Allah kawai shine laifin da suka yi. To Allah ya kyauta. To thumma ji'a bi jalis al-maliki, sai kuma aka kamo bafade, fa qila lahu irji' an dinik, aka ce mishi bar addinin ka fa a ba sai yake, fawdi al-minsharu fi mafriq ra'sihi, shi ma sai aka sa zarto a tsakiyar kanshi, fa shaqqahu bihi hatta waqa ashqahu, sarkin yasa aka tsaga shi har sai da bangarori biyu na jikin shi suka fadi. Jama'a kun ji ba fadan sarki ma, saboda ya musulunta, ya ce Allah ne abun bautawa, amma kun ji sarki bai yafe mishi ba, shi ma ya kashe shi. Thumma ji'a bil gulami, sannan sai aka kamo yaro, fa qila lahu irji' an dinik, sai aka ce ka bar addinin ka. To anan ina son ku natsu da kyau. Hanyar da aka bi aka kashe malamin, da hanyar da aka bi aka kashe bafadan, ba irin ta aka bi aka kashe wannan yaron ba. Da aka ce wa yaro bar addinin ka fa'aba, sai ya ki. Da aka ce wa wancan malami bar addinin ka fa'aba, sai ya ki, sai aka kashe shi. Malami da ya ki sai aka kashe shi, yaron fa fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, sai sarki ya danka yaron zuwa ga wasu fadawa. Faqala, sai yace izhabu bihi ila jabal kaza wa kaza, kuje da shi tsoro ruwan dutse kaza, fasadu bihi aljabal, ku hau da shi saman dutsen, fa idza balaga zirwatahu, idan ya kai kololuwar dutsen, fa in rajaa an dinihi wa illa fatrahuhu, ku ce mai ya dawo ya bar addini, in ya kito ku je hoshi. To yanzu wace hikima ce ta sa shi yaron ba a kashe shi ba? saboda ana ganin shi akwai saura ko akwai yiwuwar a iya karkato da shi. Matasa kun gane sakon? Tsoho kam an san no compromise. Ka samu tsoho dan shekara 70 a cikin muciya yanzu ka ce fito daga jeran wando da hula hana sallah ya sawo canvas ya wuce yana 440 anan za a bashi miliyan 10. Ba zai ba. Baba za a baka kujerar haji, ba zai ba. Baba za a kai ka Makka kai haji kai umara, ba zai ba. Me yasa? Duk abin da ya kama kenan, amma matashi ana ga akwai yiwuwar a dawo da shi. Don haka ku kai shi tsororuwar dutse ku tsoratar da shi, za a je hokafa. Fa zahabu bihi fa sa'adu bihi aljabal fa qala allahumma kfinihim bima shi'ta. Da aka je tsororuwar dutsen ga suna neman su jeho shi sai addu'a. Dan haka kun ji matasa, waɗannan sarakunan gargajiya da waɗannan azzaliman ƴan siyasa da waɗannan miyagun ƴan boko waɗanda suke son su ga bayan ku, sai kun hada da addu'a. Wani tsohon soja ne ya miƙe a gurin wani taro da aka yi a Kaduna, yake cewa ɗan siyasa ne a yanzu, yake cewa waɗannan matasan ƴan siyasa da matasan addini da ke kawo mana cikas game da harkar siyasar mu, wadda muka zuba kuɗin mu a ciki muka kafa ta, za mu ga mun yi maganin su koda zai kai ga ma'auran musu da ƴaƴan mu ne. Kun ji jama'a, za su iya ɗaukar ƴaƴa su ba ku aura don su canza akalar aƙida ku, don su canza akalar siyasar ku. Wannan tsohon sojan ku da yake makiri ne, sai gashi ya haka ya dauki yashi ya ba wani dan siyasa, ya sake daukar ɗaya ya ba wani dan siyasa, kwana biyu sai aka ce wancan sai dawo cikin jam'iyyar nan da nan sai dawo, yanzu na biyun yana nan shi ma ana karkato shi, kafin 2011 shi ma zai komo cikin jam'iyyar. Sai da naje na tara ɗaliban Jami'ar Islamiyya a Madina bara waccan, nace musu kun ji mummunan manufar ƴan siyasar Najeriya akan ku, kuna nan kuna koyan addinin musulunci, su kuma suna can suna ga suna da ƴaƴa tsala tsala kyawawa, kana cewa kana so za a dauka a baka, a baka duk abin da kake so a kamba maka, kwana biyu sai a lalata maka addini. Addinu ra'sul mali fastamsik bihi. Matasa ku zama masu tsaurin rike addini, ba a sassauci game da rike addini, ku zama masu tsauri dan waɗannan makiran ƴan boko da ƴan siyasa, to sai ana sa musu bulldozer ta aƙida ana rugurguza su. Ku kiyaye da kyau, ba dan komi ba, saboda ku kuna son ai adalci, su kuma suna son ai zalunci. Yau ba ku ga matasan Bauchi ba da Allah ya taimake su, kawai ba alƙawari akai ba, ba gayyata ta akai ba, kawai sai na diragarin Bauchi, ashe sun shirye za su yi amfani da matasa, za su yi magudi. Ana sa matasa suna ta cin mutuncin mutane, ƴan kalare, ƴan daba, ƴan har ya kai in aka san kai kana kiyayya da jam'iyyar da take cikin gwamnati, sai a turo matasa kamar karfe 9 na dare, kamar su 30 sai su fado gidanka duk su zina da matanka da ƴaƴanka a cikin garin Bauchi, ku kai musu kasar din nan su ji ku. Da muka je muka yi wa'azi kamar an faɗa min, kuma wallahi ban san maganar ba, sai nace matasa siyasa ta zo, ana so za a amfani da ku, to ku juye akan waɗanda suke so su yi amfani da ku. Sai Allah ya sa albarkar wannan magana, shine matasan nan suka yi abin da suka kira a kasa, a tsare, a raka. In aka saka ƙuri'a sai su tara a bar su, su raka sai an kirga. In aka je ana kirga a yi nuku-nuku, a yi nuku-nuku, su ki tafiya, a ɗauki tear gas a jefa musu, in suka shaƙa sai su tace da sai su dawo, sai sun tsaya dai. Haka suka yi, da haka suka samar da gwamnatin da take yanzu da izinin Allah a garin Bauchi. Matasan sabon garin Zaria kuka kasa, matasan Zaria kuka kasa, gashi nan yanzu jangon ne a kanku. Sai an sadaukar ake samun abin da ake samu. Mawaki ya ce mai tsoro ba shi gwaninta, kowane ne kuma ko ɗanwa. Kuna jin tsoron tear gas, kuna jin tsoron bindiga, ba za ku kai ga abin da kuke nema ba, haka za ku zauna cikin kaskanci. Ku zaɓi mutanen da za su yi muku adalci, sai a bi a murɗe, sai a turo tear gas, sai a turo mobile police. Mobile police ɗin da kuka yi kukan kura za su kashe uku, ku kuma ku kwace, kuna kwacewa shikenan, sai ku yi declaring. Amma ba za ku iya ba, kuna tsoron mutuwa. mutuwan nan da kuke tsoro ita su Sardauna suka yadda suka karba suka kare muku mutunci, ko kuma yanzu ba za ku yadda ku mutu ba saboda ƴan baya, haka za ku zauna cikin kaskanci da wulakanci, don su waɗannan sun sha alwashin zalunci, sun ce sun zuba kuɗin su ne sun kafa zalunci, kuma ku kuma kun ce sai an yi adalci. Saboda haka matasan Zaria sai kun dage. 2011 is a year of challenge. It's supposed to be a year of change. Ya kamata a samu canji. Zalunci ayi jana'izar shi 2011. Amma ba haka ba, zaluncin yayi yawa jama'a. Wuta da aka ce ana bayarwa awa 12 din Najeriya ana bayarwa, ku dubi yadda ake muku a Zaria. Haka ba ku awa 3 sai a dauke. Saboda me ba ku da wanda zai magana? Ba ku da wanda zai magana. Ba ku da wakilai. Ba ku da wanda yake wakiltar ku. Dole ne sai kun tashi, ba wanda zai muku wannan aikin, ku za ku tashi ku yi wa kanku. Ku za ku tashi ku hana zalunci. Sanda ƴan siyasar Makka suka hada zalunci, aka hada kai da sarakunan gargajiya, aka zalunci Annabi da shi da jama'a shi. Aka ce a daina magana da su, a daina siye, a daina siyar musu, aka takura musu jama'a. Kun san cewa wani matashi ne ya miƙe ya ce wallahi ba za ta sabu ba. Aka ce me kake nufi?